Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda yau ma 11 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tallafin da Bankin Duniya ya bawa Jamhuriyar Niger domin inganta ilimi musamman ma na mata.
In aka dauka a duk duniya mata su ne gaba, kai ba duniya ba sha'anin makaranta ba, ko a gida ne ai mata ne gaba. Ba maza gurbi ba min mata muke, in muna so kasar mu ta ci gaba dole sai mun kuna da karatu mata.
Kin san mako biyu da ya wuce ministan ilimi na Niger ya tattauna da babban bankin duniya domin su daidaita akan kudin tallafi na dala miliyan 100 domin samun ci gaba a bangaren ilimi musamman ma na mata yadda kika fata. Yanzu za mu ji daga hirin abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Toro wanda yayi da Dr. Dauda Mammadu Marti shi ministan ilimin Niger da kuma daga ƴan jamhuriyar Niger din kansu.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ta ya kuke ganin ya kamata a yi amfani da tallafin kuɗi dalar Amurka miliyan 100 da Bankin Duniya ta bawa Jamhuriyar Niger domin inganta harkar ilimi. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe, inda ya ce ya kamata gwamnati ta amfani da kuɗin wajen samar da makarantu a cikin karkara da samar da kayan karatu wanda ya dace ga ko'ina cikin ƙasar. Na gode, ku tashi lafiya. To mun gode.
Sai Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ta ce eto ni dai a ganina saka tsoron Allah a cikin kowane lamari shine kawai mafita, domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka mana gidan rediyon VOA Hausa mai dimbin falala da tarin albarka.
Sai kuma sako na gaba daga wurin Prince Husaini Mika dan masanin Rijau dan kishin matasa, inda ya ce biyan malamai akan lokaci tare da sayo musu kayan aiki irin na zamani.
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna da Usman Muhammad Madibo, inda suke cewa salam yau da gobe. Hakika tallafin dalar Amurka miliyan 100 da Bankin Duniya ta baiwa gwamnatin Niger, Allah ya sa ka da rijiya ta bada ruwa, amma kuma guga ta hana.
Sai kuma amsa daga wurin Musa Adam Adam Musa, inda ya ce haba yau da gobe. An jima ana gafarar sa bamu ga kaho ba, tallafi nawa aka bada bamu san an bada ba.
Sai Zainab Musa mai addu'a, inda ta ce ya kamata dai a yi abin da ya dace da wannan kudade dan taimakon talakan Niger, kar a yi kashin dankali babba ya danne karami.
Sai kuma sakon Bala Muhammad Dambam, inda ya ce to mu dai fatan mu kan rijiya ta bada ruwa guga ta hana.
sai Dahiru Badamasi Bulkachuwa inda yace haba yau da gobe an fajima ana ruwa ƙasa na shanyewa fatan mu dai Allah ya sa wannan karanta sauya zani amin abinda ya kamata kuwa shine gina makarantu ayyukan karkara samar da ruwan sha da kuma asibitoci ba cinye kudaden wajen ƴan siyasa ba a tashi lafiya yau da gobe sai Isa Isa Kofsi inda yace lalle wannan tallafin abin yabawa ne kuma ba shakka inda har gwamnatin Niger ta tsara kashe kudaden a hanyoyin da suka dace za ta iya wata sabuwar duniya sai dai yana da kyau a kula wajen neman waɗanda za su tafiyar da kashe kudaden domin kada rijiya ta bayar guga ta hana
sai kuma amsa na gaba daga wurin mamman Sani Isa inda yace salam yau da gobe ni dai fata na anan shine Allah ya bamu damar yin amfani da su bisa hanyar da ta dace
sai Umar Adamu Katagun jihar Bauchi Nigeria inda yace ni a gani na ya kamata mahukuntan jamhuriyar Niger su yi amfani da wannan kuɗi wajen kyautata karatun ƴaƴan talakawa ta hanyar samar musu da kayan karatu na zamani
sai kuma amsa daga wurin Suleiman S Fulani inda yace salam yau da gobe fatan alkhairi nake gare ku ya kamata wannan tallafi ya dace a sashi inda ya kamata ba son zuciya ba ku tashi lafiya
sai Usaini Muhammad da magaran Zindar inda yace salam yau da gobe da fatan kuna lafiya wannan tallafin kuɗi ya kamata a dauki sababbin malaman makaranta da kuma tallafawa ɗalibai da kuma kayan karatu
sai kuma amsa daga wurin Haruna Hamisu dan Mallam Daura inda yace salam yau da gobe tabbas idan da za a gudanar da wannan tallafin kamar yadda ya kamata to da abin bai kai ga haka ba kuma da an samu saukin matsanancin halin da ake ciki yanzu
sakonmu na karshe ya fito daga Umar Bakal Magari Akitari da magaran jamhuriyar Niger inda yace salam yau da gobe ni a tawa shawarar hanyoyin da ya kamata abu sune kamar haka inganta albashin malamai da kuma kawo aiki duk da ya shafi ilimi da koyarwa
mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu fa yanzu bari mu ji daga bakin ƴan Niger din kansu yanda suke kallon wannan lamarin
sunana Mamanada to na farko dai a matsayina na dan Niger a matsayina dan kasa ina farin ciki da wannan taimako da kasar Niger ta samu abinda nake fata da waɗannan kuɗi a mai da hankali dai na farko kan ilimin da mata saboda me yasa nace haka la matsalar a wannan kasa ta mu yanzu ƴaƴan nan namu mata idan ba a ba su ilimi ba idan ba a ba su tarbiya ba to matsala ce idan mace ta samu ilimi ta yi karatu ta yi nisa wajen karatun wannan zai taimaka mata sosai kenan kasa ta karu su kankansu mata su karu in kai shiga cikin yankunan kasa musamman ƙauyuka da dai sauransu zaka ganin yara suna karatu a cikin rumfa ko kuma wani lokacin ma babu rumfa akan akan tabarmi ne suke karatu kaga wannan babban matsala ce idan ba a samu an kai dakunan da yara ba za su shiga su dauka karatun su to matsala to in lokacin damina ya za a yi kaga wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan kudade da ya kamata a jiya a kalla su wajen gina dakunan karatu ga yaran da ke kara sannan kuma bayan haka ka san a wannan kasa ta mu ta Niger malaman makaranta suna fuskantar matsaloli musamman a bangaren ilimin kananan makarantu na primary gaskiya wannan bangare malaman makaranta suna fuskantar rashin kuɗi da rashin yadda za su samu kayan ta yadda wannan bada ilimi ga waɗannan yara namu kenan dole gwamnati ta taimaka da waɗannan kuɗaɗe in kare inganta albashin su ne za a yi saboda malami in ba ya cikin natsuwa malam sul akwai wuya ya kula da ƴaƴan wasu
sunana Salisu Yero to ni a gani na abin da ya kamata a bibita wasu wannan kudin ya kamata a dauki mushanni a ba su horo na kwarai ko kuna ka sa in dai ba ya horo man malamai ba bisa ta fannin program da komai wannan ana samun matsala su yara a samu su kayan aiki kamar wasu kala su shi azuzuwa na shiga aikin su wasu furniture ni tattawai dai na koyi lakwalwa ni kaji a nan gani vraiment haka ne kamata a sa wannan kudi in san samu ne ba su harkan dai ana so bari mu harkan ne ci gaba na kananan yara
sunana Alhaji Salisu Ahmadu na dai da bor kasance irin wannan abun in sun samu ya kamata a ce ko da gwamnatin batta da wani tsari na taimakawa tallahin wannan fannin wanda aka yi magana shi to ya kamata a ce an yi shi amma ina ya kamata a yi shi ya kamata a yi shi da kananan yara tsari ne kamar na wata shekara 4 ko 5 kenan kaga abubuwa ne wanda zai zanto kenan kowace shekara za su zo larwai su ga ina ne wannan abin aka ci gaba a fuskan shi ko kuma ina ne yake da kuskure wanda za a kawo tallahi ko kuma ina ne wanda ya kamata a gyara shi ina ga in ya zanto ita gwamnatin Niger ta riga ta sa mutanen wanda ya kamata ba ƴan siyasa ba ka san sha'anin ilimi in ya zamanto wanda masanan abun wanda suka san tsarin abun wanda kuma suke yi da gobe su ne za a sa gaba to sai a cire ba abun amma in ya zamanto fa siyasanci to daga nan abun zai lalace kun babu yanda za a yi abun ya ci gaba a sa ƙasa gaba a sa sani gaba in Allah ya taimaka wazemanto turawan ba irin wannan bane za su tura jakki garka wanda zai zama to a ba mutane kuɗi su ci gaba su to ina ga inda za su tura ko mutanen su a zo a yi tsarin da su kuma su koma su taimaka ga abin da aka yi ga abin da aka yi wanda za a yi muna jin in ya zama to abin kuma an ci gaba da yin shi to in Allah ya tura za su ci gaba da yi amma in ya zama to abin za a yi lura cikin nadi ba inda za shi
lalle mun ji gwamnatin Niger ta samu tallafi daga bankin duniya to mu abin da muke shawara da muke ba gwamnati lalle wannan kudi ya kamata a bi sau da kawa a kashe su hanyar da ya kamata kuma a sasu inda ya kamata tunda yau kowa ya sani tattalin ilimi na kasanmu yana cikin halin kakanaki ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan kudin wurin gina makarantu inda ba su da makarantu a gina inda ba su da malamai kwarari ya kamata a kai malamai kwarari wanda kuma ake gani suna da kurakurai ya kamata a taimaka musu a tallafa musu su koya musu don su kware bisa kan aikin koyarwa abu na uku kuma ya kamata gwamnati ta ba da hankali ta ba inspectorori da konsayoyi na education ta ba su abun kayan aiki da abun hawa su yi duk inda ya kamata don su gani yaya ne mushannin lakul suke tafiya da karantar da yara to idan gwamnati ta yi amfani da wannan insha Allahu za a gani canji a bisa kan karatu na ƙasar mu ta Niger
Madalla yanzu bari mu je ga hirar da abokin aikin mu Abdul Aziz Adli Toro yayi da Dr. Dauda Mamadu Marti ministan ilimin Niger
zuwan namu gayyatan bankin duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu su aza da mu na wajen dola miliyan 80 suke so cikin shekara uku din a sama bisa education a jamhuriyar Niger mun zo mun tattauna da su mun shirya abinda muka gaya musu don musu kara mana kudin har ya sama da 80 din yanzu har mu wuce miliyan 100 za su ba mu cikin shekara uku din mu sama cikin education na primary secondary har da university don mun zo ne da ma mu musu bayanin zaman da muke ciki musu bayanin abinda sha'anin education yake a Niger mu samu tattauna mu kara gaya musu abin da ya fata mu tattauna musu shine sai har suka ji dadi musu kara mana kudin
to kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kudin me za a yi da su
eh mun tattauna duk mun kokatanta musu wahalolin da muke da su ka san a yanzu a Niger cikin baitul mali namu kashi 21 na kudin da muke da su sai mu sa cikin na education ne amma cikin kashi 21 din nan 80 duk biyan alwashin ma'aikata ne 80 duk a cikin 100 din duk biyan alwashin mushin lokal din mu ne shine yasa akwai waɗansu abu da mun ma iya daukan akan mu misali zan baka abu guda kowace shekara a primary muna samun yara 600 suke shiga makaranta 600 dinnan kowane makaranta kowane class an za a dauka mutum 40 ne muna so misali class 1015 mu shina 1015 wannan kuma in aka dauka ni zai ita ka dafa ta dauka ne shine yasa mu tantamna da bakin duniya da wadansu abukan mu na hulɗa mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki komin kudin jamhuriyar Niger akwai abun da suke sawa jamhuriyar Niger bata ya tarauki sha'anin makaranta akanta ita kadai misali in ka dauki sha'anin tsaro diba a arewa da mu akwai Libya a Libya kwaya san zaman Libya babu tsawon tsaro na kirki babu ma gwamnati za mu ce a yamma da mu akwai Mali akwai Burkina Faso nan alƙaida da aka mai suke nan sun tattara mutane hankali anan gusum da mu akwai a Najeriya wajen bakin Chadi Boko Haram don in ka dauka sha'anin Niger ne duk mahi yawan kudin da muke samu akan tsaro muke sa su shine yasa bamu da kudi da yawa da zamu samu bunƙasa sha'anin makaranta a jamhuriyar Niger kagan da ya kamata shine yasa mu kwatanta musu shine ma yasa suka gane ya kamata a tattauna a kawo ma makaranta Niger taimakon da ya kamata
to yanzu haka kashi nawa bisa 100 gwamnatin Niger take ba take sa cikin harkokin tsaro
a yanzu da ya kashi 15 zuwa 18 ne a cikin 100
to idan an diba wajen haraka ba da ilimi
kashi 21 cikin 100
so wannan kudin da za a ba ku za ku amfani da su ku taimaka ma ƴaƴan mata fasike kamar kun ka sani ƴaƴan mata su ne wanda suke samun matsaloli da dama wajen samun ilimi
babu kasan da zai je ya tsaya ya ci gaba a duniya in bai sa sha'anin harkokin mata ba a gaba shine ma yasa tambara mun dauki wani kudiri da yake kamar decree ko decree da muka dauka don asara ba mata aikin da za su sa yaran su lakol kuma ƴan mata in mun sa su lakol din ma su zamna su yi karatu su yi abin da zai sa su zama manyan gobe kun ga in aka dauka a duk duniya mata su ne gaba kai ba duniya ba sha'anin makaranta ba ko a gida ne ƴan mata ne gaba ba maza kurum bi ne mata muke in muna so kasar mu ta ci gaba dole sai mun kuna da karatu mata shine yasa shugaban kasa Muhammadu Isu ya ce a ba makarantar mata karfi kuye da nama in ya so na maza din
kuma Muhammadu Isu bisa ga dogo batun shugaban kasa ne Muhammadu Isu mun san da kakin ya dauke targar mulki yayi alwashin cewa za a bada karatun makaranta zai zama majanan ba za a biya ko dala ba daga mai yaro mai shekara 1 zuwa shekara 16 sai abu ya birkito a yau kuma da yake muke gani wasu makarantu masu zaman kansu gwamnati ne ba ta taimaka musu da ya kamata ni za ka ci akan wannan lamarin
a yau shi sha'anin ka san sha'anin demokrasiya ne in namiji yace yaran shi suna so su yi karatu a cikin gunda ake yake ibiya musu shi ne kwata akan shi da ya faɗi za a ba shekara yaro shi har zuwa shekara 16 karatun na kyauta din nan yaron talaka ne Muhammadu Isu su yaron talaka zama wani abu bai ce ba a yaran attajiri ma in yana da kuɗi ya rike kuɗin shi a gida ya hana shi biya a wannan sha'an demokrasi ne ba abin da muka iya amma mun da muke so yaron talaka ya zama wani abu a Niger wannan din baya yiwuwa sai yayi karatu 16 din nan menene yaro in ka shi haka yayin shi yana shekara 4 yana shiga abin da ake cewa preschooler ya shekara 2 preschooler ya shekara 6 primary kaga shi an shekara 8 kenan in ya shekara 4 a college sai ya je haka mai san brevet din shi ya shekara 16 so muke ne yaro in ya shiga lakol a shekara 4 din nan har ya kai 16 nan sai rika har ya kai 3 ya brevet din kar a ce ya bar lakol ko yaro ne ko babba ne a ce ya yi ko da kadan ne a cikin harkokin boko ko da kadan ne ya fita daga cikin jahilci bisan yakin da jahilcin ne ya sa shugaban kasa ya ce in dai dan Niger ya shiga boko ya tsaya har shekara 16
to sai sai ka kwana kuma muna ganin kama har yanzu akwai malaman makaranta da kilimai kontragi wanda hayan suna kuka suna tambaya har yanzu ba biya su albashin su ba ya ka kwana kan wannan lamarin
dan duka ni dai asani na duk an biya su babu tabbat zaman da na dauki wannan minister din a 2016 akwai dan late da yake yi amma yanzu babu late duk ana biyan su alhali shi yasa waɗansu mun samu lokal da ya kamata bai kamata ma a gina su aka gina su yanzu so muke ne ɗan gunduma su da kansu diba ya cancanta ne a gina lokal a gurin nan ko ka aka kara gina ba mu mu za mu ce musu aku gina a wancan gari ba su ya kamata su diba garin nan ya cancanta a mishi lokal ko a lokal shine ma yasa da don a sama ake yin shi sai mu samu lokal da bai kamata ma a gina shi an gina shi shine yasa kuma muka samu lokal a kankanan gari na Niger yanzu ina da lokal a daji 656 da yaran na lokal din gaba daya ba na aji guda ba lokal din gaba daya bai kai mutum 15 ba mai kyau ne don dukkan su so muke ne in lokal za a gina shi ɗan garin su su kansu su diba ya cancanta a gina a gina shi don akwai yara bai cancanta a gina ba don babu yara shike na aikin nasu
to mi zaki akan lamarin wasu jihohi a cikin Niger kamar Agadez Difa a can ƙauyuka wasu har yanzu an ce yaran har yanzu suna zaune ne a ƙasa suke karatu ba sa da abin da ya kamata
ƙasan yanzu cikin sha'anin transfer da competence din nan an ce ne kowace gari ɗan gari akwai committee registration da muke cewa ɗan gari din su da kansu kamun gwamnati ya musu soro misali su yi rumfa ko na kara ne su sa yaran su a cikin da tabirmi su aje su kamun gwamnati ta samu kuɗin da za ta sayar ta kira su don mi gwamnati ba ta iya sa a yanzu ba ta da ƙarfin yin ko ina lokal da ya kamata a gina shi a zo na gaya maka kowane shekara yara 600,000 suke shiga lokal 600,000 ɗin nan anan aka ɗauka kowane soro zai ɗauki mutum 40 kenan mu abinda muke so lokal ginin soro 15,000 a kowane shekara kowane soro in aka gina shi yana da banci tabulban ɗin nan 25 komin kuɗin da ke gare mu a yanzu bisan ka ɗauki bisa shani na tsaro gwamnati ba ta iya ita kaɗai ta aikin nan shi ne ma ya so muka zo na bankin duniya muka kwanta musu ga matsalar mu muna so mu yi harkokin tsaro ba sa bar mu yi kuma harkokin talaucin gama duniya nan da ya yi yau in ka ɗauki shani cigaban ƙasa ba ma Niger ba ne nan Amerika ma na gani ai akwai harkoki da ba sa sa ko mi ya je kan da ya kamata ya je ko ina ban kan jiba yanzu kasashen Afirka waɗansu suna yajin aiki anan suna wani menene anan harkokin ci gaban kasar ne baya yi economic nasu ne har yanzu akwai crisis don crisis din nan da ya gama mu duka shine yasa ba mu Niger yanzu ba ta da ƙarfin ta ce za ta iya yin kowace shekara biyar soro 15 15 baya yi wani
kina kana suka ce kuɗin da ake ba option naka kan bai ishe ku ba ya kamata ƙara muku ko ko me yake so kace
Niger din ne ma ba ta iya ɗaukar wannan din akan ta ko an ban duka ma ai ba mu kaɗi bane education kaɗin bane yake iya ne wannan aikin muna da matsaloli da yawa in ka ɗauka ba di ba dukkan makwabtan mu muna akwai gunda ba matsala ne dukkan su yanzu gama duniya ne yanzu sha'anin economic na duniya gari din yayi yawa ne ko ina ban ko an ba ni duk bijiye din baya yiwa ma ban ne kare tunda bijiye din na Niger din duka bijiye din na shi ba ni education bane kurum amma di ba amma an yi gogore cikin 100 an ba mu 21 alhamdulillah sai mun mu ce alhamdulillah mu mun gode
okay sai kuma matsala mata ɗan kontragi wanda sun kace su suna da mazan su sai a tura su ƙauyuka a bar mazan su su bar mazan su gida kuma waɗanda ba sa da maza su sai a kawo su a Nyamai mi za ku ce akan wannan lamari fa sun kira mu sun kama kuken sun ce gaskiya wannan abu ba a yi musu adalci ba a matsayin ku ministan education mi za ku ce akan wannan lamarin
zamanin da bara aka yi tare nan ba mu tsaya ba mu muka diba wance miji gareki wance baki da miji wance budurwa ce wancan zawara ce wannan namiji ne mace ne ba ma iya yin haka ni minista kowa mu shiga kullu sai in diba misali cikin mutane 100 nawa suke da suna cikin class din su suna aikin su nawa ya sauro kuma wanda ba sa aiki wanda ba sa aiki din nan amma sanannen zamani an yame su ne tura daji a cikin mai yiwa ne a samu mata arme a cikin a samu budurwa a samu zawara a samu namiji haka muka yi da amma yanzu mun dauka ne wannan din tunda ya wuce guguwar ta wuce da vacancy ya zo dukkan su maza misali na wanda suke kewayen Yamai su wajen 400 na hudda na aika su daji wani jaha amma matan da suka tambaya su zo Yamai duk an mai da mai yawa su an mai da su ba ma ko gwamnati musu ba ni iya kawo su Yamai amma suna so kai wayan Yamai sai kawo su men Yamai gari ne ba ni iya kawo su domin an Yamai din babu ba ni da makarantar da zai dauke su duka ni ba yanzu ka dauka Yamai ina da mata mushina 2563 ka san maza nawa gare ni 32
kenan matan sun he mazan yawa
matan a dadin ma matan sun he mazan yawa kowace mace so take ta zauna a Yamai yana yiwa shi sha'anin aikin gwamnati wannan akwai aikin gida wannan tabbat ne addinin ma yace yaro da uwar shi da uban shi zuwa gida su tattauna gida amma akwai aikin gwamnati shi aikin gwamnati in kana son shi ka tsaya ka aikin ka in kuma a aikin gidan kake so kai sai ka zauna ba dole bane ba amma ni in ina nan zamne na sa aikin gwamnati gaba gwamnatin nake riba wata kuma daga baya in diba gidan ko gobe haka za mu yi ba ni iya cewa a'a wannan baiwal Allah kan jala bai mace ya hudu gare ta ya goma gare ta a'a ni a can ba din na ta nake diba ba yara nawa ne suna zaune suna jiran omushe
to yanzu kun zo na Amerika kuma akwai batun cewa bankin duniya zai ba ku wannan kudin wani alwashi zaka ba mu lalle cewa wannan kudin za a sa su za a yi amfani da su wanda ya kamata
ai in bani bani da gurin wannan din ba zan zauna din ba ma in zancan da alini ba za ka sani ma kan mu samu kudin da sai cancin kurum yawo ne mai kawo ya kawo mu a'a kudin nan zamu kawo su ne mu kwatanta ma jama'a gashi mun samu miliyan 80 kashi a hannu sun kwatanta mana kuma mu yi wani takarda na miliyan 20 din nan za su taya mu mu cika miliyan 100 din nan kaf muka same su a hannu za mu yi abin da zai sa kowa ya zo ya gani an samu kudin nan kuma ga abin da aka yi su da kansu ma karkamanci da abu guda akwai wani project da suke ba mu kudi yanzu ko akwai MCC akwai wani project na chapaya kana education ne ko ne yota uku suna aika mutane su riba shin kudin nan kuna aika kuna kashe shi da hanya mai tuko ko dai kuna sa ajiyun ku ne ko ne yota uku dan wannan din ma mun kayyada da su daga san bamu a cikin aikin zai fara cikin August daga san bamu kudin nan cikin watan August mu fara aiki da su zamu ci gashi eh na farko ga abin da zamu yi da su kamun nan ma kwaya gane wa juna daga August din mun samu December za su aika mutane su ce ai kudin wani wata uku da muka ba ku ina yake yamce gashi abin da muka yi da shi sun kwatanta mana mu yi da wuri-wuri mu kashe su a cikin hanya mai kyau daga mun kashe su kamu wata uku shekaran nan uku ya kare ma za su kara mana waɗansu kuma miliyan 40 bisan shi mun kare da wuri amma mun kashe su hanya mai kyau muka ce wallahi zamu kashe su a hanya mai kyau ba za mu sa su hannun aljihun ba
kenan yanzu kudin suna a gare ku koko ba a zo mu kudin ba
sun ce mana su je ku je ku yi ku ga mana kamun nan zuwa August bisan wani hanya za mu kashe su mun ta tattauna kenan kudin mun same su suna hannu bai zo wajen ma suna wurin su mun sa yarjejeniya cikin kamun nan zuwa watan August nan za mu tsaya ne mu ce eh hanya na farko ga gunda za mu sa misali 20 hanya na biyu ga gunda za mu sa misali 30 hanya uku na kusa 45 hanya na hudu biyar haka za mu tashi mu tattauna da su mu aika musu su ma cikin wata uku za su aika mana mutane su gani tsarin nan da muka yi yayi ku bai ba daga nan kuma August yayi sai mu har samu kuɗin mu je mu yi aikin da ya kamata mu talakawa mu
to jama'a kun ji daga wurin ministan ilimi na jamhuriyar Niger kuma kun ji ra'ayin mutane daga Niger din kansu wanda wannan lamarin ya shafe su cikin duk magana da ministan nan yayi babu wanda ya burge ni kamar maganan da yayi na cewa mata mu ne a gaba duk wanda ke neman ya daga kanshi ko kuma ya daga kasar ko ta inda wanda yake zama tare da dole ne ya daga mata
zarau ya ni haka ne ilimin mata yana da amfani saboda cigaban al'umma
kuma bankin duniya a tsarin da suka fito da ya burge sosai.
To mun gode.
Jama'a dai duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Gresham da engineer mu na yau muna ce muku ku huta lafiya.